بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ولهذا السماء من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يتسع له كتاب ولا يحويه كتاب، كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه. ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية. ولهذا قرن الخشية بها في قوله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a garin Katsina, a wannan yammaci na ranar Talata 14 ga watan Rabi'ul Thani, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431, wanda kuma shi ya zo daidai da 30 ga watan uku miladiya ta 2010. A wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafar Hamshakin malamin nan Shehun Musulunci Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine majalisin mu na 66 a karatun wannan littafi a jerin gwanin majalisanmu a wannan masallaci, wannan shine na 110. Idan ba a manta ba, gabar da Ibn Taymiyyah yake magana a kanta ita ce gabar san Allah, wanda wannan ginshiki ne babba na ayyukan zuciya. Shi yasa Ibn Taymiyyah ya faɗaɗa zance a kanta. Muka ɗau satuttuka yana magana akan wannan matashiya wacce take da gagarumin muhimmanci. Kusan dukkanin addinin bawa da ibadarsa sun ginu ne akan wannan matashiya, akan wannan jigo, wato san Allah. da kuma yadda shi san Allah din yake ya ake san Allah da kuma abubuwan da za su kara wa mutum san Allah su haɓaka shi. Ibn Taymiyyah a baya ya gaya mana hanyar da ‘yan bid'a suka kirkiro waɗanda suke wacce suke ganin ita za ta taimaka musu wajen san Allah sai riƙa hauhawa. Hanyar kaɗe-kaɗe da sauraron waƙe-waƙe na zuhudu ko na taƙawa ko ma waɗanda suka saba wa shari'a ta hanyoyi daban-daban da amfani da alatu iri-iri, wanda Ibn Taymiyyah ya gaya mana a cikin bayanan da suka wuce cewa wannan hanya ta saba wa hanyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ma sauran annabawa duka, ta saba wa hanyar sahabbai da tabi'ai da sauran limaman shari'a. Ya kuma sanar da mu cewa hanya wacce take shari'a ta yarda da ita, wanda ita ce za ta ƙara haɓaka maka sanin da kake yi wa Allah, shi ne sanin Allah. Ka san Allah, ka san shi da sifofinsa, ka san shi da sunayensa mafiya kyau. Duk abinda ka san shi, ka san wato girmansa da sifofinsa masu kyau, babu shakka za ka ci san shi ya ƙaru a zuciyarka. To ma'rifatullah hanya ce daga cikin hanyoyin da suke haɓaka san Allah a zuciya. Haka nan karatun Alƙur'ani da tadabburinsa, wannan yana taimakawa wajen wato dasa tsoron Allah da san Allah a zuciyar bawa. To shi ne Ibn Taymiyyah yake ƙarin bayani akan wannan bayan ya kawo mana hadisai waɗanda suke nuna wato karatun Alƙur'ani da rera shi, wannan ita ce hanyar da magabata suka yi amfani da ita wajen su haɓaka san da suke yi wa Allah a zuciyarsu. Sai yake cewa wa li hadhihi as-sama'i min al-mawajid al-'azimati wal adwaq al-karimati ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يتسعه خطاب ولا يحويه كتاب. كبر يندى سوء أن دبا بابسة تفلك السنة سكي فتاة أبن سكي فتاة نتشي واتو سوراراً واكي واكي دكا دكا دي دا أينهم صوت التكان يعرفون ماتا وانا ينا تعالى مسوحالرتو دي جربان الله أزوتي يرسو yana sa su samu abinda suke kira al-mawajid, wato su rika jin tsoro, wato tsoro da ganin girman Allah ya rika taba zuciyarsu, ko kuma su samu al-azwaq ko al-zawq, su rika jin wani dandano na imani a zuciyarsu. To shine Ibn Taymiyyah nan yake so ya gaya musu cewa wannan ba shine zai haifar muku da tsoro da jin wato girman Allah a zuciyarku ba. Abinda zai sa muku tsoro da jin girman Allah a zuciyarku shine sauraron karatun Al-Qur'ani, kamar yanda hadisan da suka gabata suka nuna. Wale hadha as-sama'i, wannan sauraro wato sauraron karatun Al-Qur'ani, yana da min al-mawajid al-azima, yana da abin da yake samarwa a zukata na jin girman Allah da jin tsoronsa a cikin zuciya, manya-manyan abubuwa. Sannan yana da al-azwaq al-karima, abubuwan da yake sanyawa na ɗanɗanon imani wanda yake da girma, yake da karamci a zuciyar bawa. Wa mazidil ma'arifi wal ahwalil jasima, yana da abin da yake ƙarawa na ilimin muka, ya kuma haifar da wasu halulluka na tsoron Allah da taqwa da san Allah da ganin girmansa da aiki da shari'arsa, abubuwan da suke masu girma. Wato yake duk abin da kuke da awa za a samu ta hanyar sauraron waƙe-waƙe na zuhudu ko taqwa, ta hanyar da ta dace da ta hanyar ba ta dace ba, ce duk abin da kuke takamar za a samu, to a Al-Qur'ani ne za a samu mafi girman abin. Al-Qur'ani ne za ka samu abin da zai kinsa maka ganin girman Allah da tsoronsa, shi ne al-mawajid din. Al-Qur'ani ne za ka samu al-azwaq, abin da zai sa maka ɗanɗano na imani, ka riƙa jin daɗin imani, ka riƙa jin kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya, a Al-Qur'ani ne za ka samu wannan. Al-Qur'ani shi ne zai ƙara maka ilimin muka masu yawa, shi zai tumfike ka daga wani hali mara kyau zuwa ga wani hali mai kyau, ya tumfike ka daga halin shirka zuwa ga hali na tauhidi, ya ɗauke ka daga hali na munafici zuwa ga halin ikhlasi, wato tsarkake bauta ga Allah, ya ɗauke ka daga hali na ma'siya saban Allah, ya ɗora ka akan hali na da'a, wato yi wa Allah maɗaukakin sarki da'a, ya ɗauke ka daga hali na girman kai da jin ka isa kai wani ne, ya ɗora ka akan hali na tawali'u da tsoron Allah. Qur'ani shi ne yake ɗauke mutum daga wani hali mara kyau zuwa ga wani hali mai kyau, ba sauraron waɗannan waƙe-waƙe ba waɗanda za a riƙa sawa a gaba ana rangaji, wannan ba shi zai sa ka samu waɗannan abubuwa ba. Al-Qur'ani shi zai haifar maka da wannan. Ya ce to wannan sauraro na Al-Qur'ani yana da waɗannan abubuwa, ma la yasa'uhu khitabun, wanda ba za mu iya bayaninsa ba. wato abubuwan da alqur'ani yake haifarwa a zuciyar bawa abubuwa ne masu yawa waɗanda duk bayanan mu sai dai mu yi bayani mu takaita amma ba za mu iya bayani cikakke mu game mu kewaye dukkan abubuwan da ake bukatar a faɗa anan ba sai dai mu faɗi wani abu alqur'ani ya gaya mana irin yadda sauraron ayoyinsa suke haifarwa da mu'minai imani suke ƙara musu imani innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ubangiji yace su waɗannan sune mu'minai waɗanda idan aka ambaci Allah a gaban su sai zukatan su su raurawa idan aka karanta musu ayoyin Allah kuma sai su ƙara musu imani zadatuhum imanan sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suke dogaro kuma ga ubangijinsu suke dogaro haka nan ubangiji yace wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun idan ka saukar da aya ta alqur'ani sai munafukai su rika kallon junan suna cewa to wane ne imanin sa cikin ku ya karu Allah yace fa amma alladhina amanu amma waɗanda suka yi imani fazadathum imanan sai ayoyin suka ƙara musu imani wa hum yastabshirun suna farin ciki da sauraron karatun alqur'ani da aiki da shi wa amma alladhina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu hum kafirun waɗanda kuma suke ɗauke da cuta a zukatansu sai wannan ayoyin suka ƙara musu cuta suka mutu a bisa kafircinsu kamar yadda Allah yake cewa wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra da dama daga cikinsu abinda ya sauka daga ubangijinka yana ƙara musu tughyani wato yana ƙara musu jiji da kai da girman kai yana ƙara musu kafirci domin duk sanda mu'mini ya ji karatun alqur'ani ya ji abinda Allah yake cewa a yi ya aikata abinda ya ce a aikata ya bar abinda Allah ya ce a bari to imaninsa ne yake hauhawa imaninsa ne yake ƙaruwa haka nan wanda ba mu'mini ba yayin da ya ji an karanta ayar alqur'ani ya kafirce ma wannan ayar ya bijire mata to kafircinsa ne ya ƙaru saboda haka alqur'ani yana ƙara wa mutane masu saurarensa imani kamar yadda yake sanya zukatansu su raurawa ya sa su su yi kuka su zubar da hawaye saboda abinda suka ji ana karantawa innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azkari sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azkari sujada wa yaquluna lil azkari yabkuna wa yazidhum khushu'a ubangiji yace waɗanda aka ba su ilimi gabaninsa yayin da ake karanta musu alqur'ani suna faduwa akan fuskokinsu suna masu sujjada suna cewa subhana rabbina tsarkiya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula lalle alkawarin ubangijinmu abin aiwatarwa ne wato abin zartarwa ne waya qiruna lil asqali yabkuna su fada akan fuskokin suna masu sujjada suna kuka waya ziduhum khushu'a alqur'ani ya ƙara musu khushu'i ya ƙara musu nutsuwar zuciya da jin tsoron Allah a cikin zuciyarsu kamar yadda ubangiji madaukakin sarki yake cewa wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna amanna wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin idan suka ji abinda aka saukarwa manzo sallallahu alaihi wa sallama tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq zaka ga idanuwansu suna zubar da hawaye saboda abinda suka fahimta alqur'ani na gaskiya to haka alqur'ani yake sa su kuka yayin da suka ji ana karanta musu shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa abdullahi dan mas'ud ya karanta masa alqur'ani yayin da ya karanta masa alqur'ani har ya zo fadar ubangiji fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi hasbuk Abdullahi dan Mas'ud yace sai naga idanunsa na zubar da hawaye to wannan shine abinda alqur'ani yake haifarwa a zuciyar bawa yana ƙara masa khushu'i da imani da tsoron Allah kamar yadda ubangiji yace wa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka tunatar kai wa'azi da alqur'ani ga wanda yake tsoron narkuna wanda da yake tsoron azabar ubangiji to alqur'ani yana zama wa'azi a gare shi yana tsoratar da shi yana tunatar da shi Allah don haka muminai na farko abinda suka sa a gaba kenan wanda shine yake haɓaka musu imanin su yake haɓaka musu san Allah a zuciyarsu ba sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye ba wannan ba shi suka ɗauka a matsayin hanya wacce take haifar musu da san Allah a zuciyarsu ba shine abinda Ibn Taymiyyah ce wannan idan muka ce za mu yi bayanin wannan abu ne wanda yake la yasa'uhu khifaf wato magana ba za ta iya kunsar wannan duka ba wala yahwihi kitab littafi ba zai iya kunsar wannan bayani duka ba kama anna li tadabburil qur'ani wa tafahumihi min mazidil ilmi wal imani ma la yahitu bihi bayan kamar yadda tadabburin alqur'ani wato tintintini cikin ma'anonin alqur'ani da fahimtar alqur'ani yake dauke da ƙara ilimi ko ƙaruwar ilimi da imani a zuciyar bawa ma la yahitu bihi bayan wanda ba za a iya bayaninsa ba sai kuma ya ce wa mimma yanbaghi tafattunu lahu yana daga abin da ya dace a kula da shi anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihi Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafin sai ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kace idan kun kasance kuna san Allah fattabi'uni to ku yi min biyayya يحببكم الله ألا زي سوك ويغفر لكم ذنوبكم كما زي غفر تابوك ذنوبكم ما ليت قال طائفة من السلف وسو جماعة دقما لمي مقباتا سكتشي دنقنا دولنا الآية ادعى قوم على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله تعالى وسو متاني أذاب نمزو صلى الله عليه وسلم سنجد أورسنا سن الله فأنزل الله تعالى هذه الآية sai ubangiji ya saukar da wannan ayar qul in kuntum tuhibbuna Allah kace in kun kasance kuna san Allah da gaske fattabi'uni to ku yi min biyayya yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku fa bayyana subhanahu anna mahabbata Allah tujibu ittiba'ar rasul Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin wannan aya cewa san Allah yana wajabta wato bin manzo sallallahu alaihi wasallam wa anna ittiba'ar rasul yujibu mahabbata Allah lil 'abd sannan bin annabi sallallahu alaihi wasallam wato yi wa manzon Allah biyayya yana wajabta Allah ya so bawansa wa hadhihi mahabbatun imtahana Allah biha ahla da'wa mahabbatillah wannan soyayya ce da ubangiji madaukakin sarki ya jarraba masu da'awar suna san Allah da ita فإن هذا الباب يكثر فيه الدعاوى يتي wannan babi wato maganar san Allah din nan da'awa da cika baki da yawa a cikin ta wal istibah da rikici da rikitarwa da dimuwa akwai ta da yawa a cikin wannan mas'ala ta san Allah kamar yadda take cikin mas'alar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ubangiji madaukakin sarki ya sanya wani mizani ya kawo wata jarabawa duk wanda yake cewa shi yana san Allah to ga jarabawa nan idan ya ci wannan jarabawa to da gaske yana san Allah zai samu wannan certificate din idan kuma bai ci ba to ƙarya yake cika baki ne har ma gagaci kawai ba gaskiya bane shine ubangiji yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan har kuna san Allah da gaske da kuke cewa ku masoya Allah ne ku masu san Allah ne to abinda za ku yi ya nuna gaskiyar maganar ku ya nuna gaskiyar fadar ku cewa kuna san Allah shine ku yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya wannan ita ce alama daya tilo da za ta tabbatar da gaskiyar san ku ga Allah madaukakin sarki in har da gaskiya ne to za ku yi masa biyayya amma in har za ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye ku kiyarda da abin da yazo da shi na gaskiya yana bada umarni kuna tudurewa kuna bijirewa yana hana aikata wasu abubuwa kuna aikatawa to duk abin da za ku fada na fatar baki ne kawai duk abin da za ku faɗa wa mutane in za ku cika duniya da kwakwazo da kururuwar kuna san Allah to ƙarya kuke yi inda da gaske ne da kun bi abin da Allah ya ce ku bi da kun aikata abin da Allah ya ce ku aikata ashe kaga wannan jarrabawa ce wanda ita ce za ta bambanci wanda yake san Allah da gaske da wanda baya san Allah da gaske haka nan kowace irin soyayya ma wannan aya ita ce za ta wato bambance tsakanin soyayyar gaskiya da soyayyar da take yar jabuci ta ƙarya ce kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa a cikin tafsirinsa yake cewa wannan ayar حاكمة على كل من ادعى محبة الله وتتنا حكمتي اكن dukkan wani wanda yake cika bakin yana san Allah وليس على طريقة المحمدية amma baya bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama fa innahu kadhibun fi nafsi al-amr to abisa haqiqa makaryaci ne koda ya kowa bakar yana san Allah hatta ya tabi'a shar'a al-muhammadi har sai ranar da ya bi shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama والدين النبوي يبقى الدين عند النبي صلى الله عليه وسلم يزود شيء cikin dukkanin maganganunsa da ayyukansa kamar yadda ya tabbata a cikin sahih ibn kathir yace kama tabbata fi sahih kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun do wanda zai yi aikin da ba da umarnin mu yayi shi ba to an bayar masa da aikin an watsar masa da aikin ba a bukatarsa ashe kaga a babin addini abinda ake bukata shine ka kawo hujja da take nuna cewa Allah ne yace in yi ko manzon Allah ne yace in yi wannan shine babin addini duk abinda ka ce wa mutane addini ne to sai ka ce ga hujjar da ta sa nace addini ne idan babu hujja a alqur'ani babu hujja a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata to wannan ba addini bane ya shiga karkashin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man amila amalan laysa alaihi amruna فهو رد النبي هذا بعد قائدة دون قلدية وشدكا وتبدعة لا تشكت الأشنطة سواء بدعة ينزو أفوي تكونا غضاء كيتلو تكونا أنت بينتا دو وتبدعة دزاء أي النبي صلى الله عليه وسلم يعقب توش قوفا بعدها تسامو جندن زماء تشكين الدين المسلمين بعدها تسامو قوفا الشقابة سيجد يدى أكسو أفوتو تشكين الدين المسلمين بعد شبوبة النبي يا كل قوف الرب باب تقوم عند الله يا شبول إيتا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل وما قلنا ماكي سيكا قولي أنا في داء انك سيدة شي وانا قبل لك كي يباكي وقا أجيني بني كديدي سيكا بانو هجة كبانو هجة ما أنا وي كباش آية فو حديثي دا سيكا أبن لندي كي أكرا سونا أبن أشي وانا قبل لك كي يباكي أجيني بني ناجد داما دا كتكيو ما لما بداء suna irin wannan katokarar dan wannan katokara ce bai kamata a ce malami ne yayi ta ba babin addini kai da kace abu kaza addini ne kai ake bukatar ka kawo hujja in baka kawo hujja ba ka shiga karkashin amlahu shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko tana da wasu ababan tarayya da suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini ba idan kace Allah ne ya izini to kawo inda Allah ya izini idan kuma baka kawo ba to kai shiga karkashin wadanda suka shar'anta wani abu a addini wanda Allah bai izini ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace kai idan ka kawo aya da hadisi to shikenan ka tabbatar da abin a matsayin hadisi a matsayin addini a hadisi ne yace yi kaza addini ne shikenan ya tabbata hadisin daga manzo sallallahu alaihi wasallam to shikenan kowa ma sai ya yadda ya sadu da ya mi kauya a babu hadisi shikenan abin ya shiga karkashin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd kaga maganar man amila amalan ta kunshi aikin da kai ka kirkiro da kuma aikin da wani ya kirkiro maganar da ake yi dai wanda duk zai yi wani aiki sawa'un shi ya kirkiro aikin da kansa bid'ar shi ya kirkiro ta ko ku kirkiro masa akai yake bi dan kada wani ya zo ya ce a ai shi ba shi ya kirkiro ba inna wajadna aba anani to annabi sai ya ce man amila amalan wanda yayi wani aiki kaga anan aikin aka hana sawa'u kai ne ka kirkiro shi ko ba kai ne ka kirkiro shi ba a kwanan nan ana batun maukibi wato fita da ake yi a maza da mata yara da manya a cakuɗu a je makabarta ayi ta abin nan a tattaka kabari ayi ta wasu abubuwa da kada-kada a cikin makabarta a tayarwa da mutane cikin kabari hankali a hana su kwanciya maimakon a musu addu'a a je musu da ganguna ayi ta doke-doke ayi ta abin nan shi shugaban wannan tawaga gaba ɗaya ana tambayarsa ina dalilin da yasa kuke wannan sai ya ce ai aikin hajji ma ana yi ana taro ana fita maza da mata aikin hajji dan jarir ne ce to ai akramakallahu baka ga aikin hajji Allah ne yake ai to shi ne sai ya dabarci ƙarshe sai ya ce to idan Allah ya ce kan mu fita kan mu je mu Allah yake kaka je domin ya ce annahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah tunda Allah bai baka izini ba kamar yanda ya baka izini ka fita aikin hajji maza da mata a fita aje Mina aje Arafah a dawo Muzdalifa a dawo Mina a tafi ai tawafi Allah duk ya faɗi waɗannan abubuwa
saboda haka kana bin dokar ubangiji ne to kai naka ina yace ka fito daga unguwa ka zaka biyo loko ka zaka shigo kabari da ganguna da yara da mata an sha janjani ayi ta tsalle ana kida ana rawa ana jawabai idan aka samu wannan to kaga ka dige da cewa ai wanda yace kakka yi sai ya baka aya anan akwai aya da tace kada abi abin da Allah bai izini ba akwai hadisi da yace duk wanda ya aikin da ba mu muka sashi ba to an jefar masa da aikin sa zaka wannan aikin tunda yanzu kai ba inda zaka kawo aya ko hadisi da tace Allah ne yace kai ko manzo Allah ne yace kai shikenan yana karkashin abin da aka jeho maka kayanta kaga ba zai taba zama addini ba dan haka duk wanda yake da'awar san Allah ko yake da'awar san manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to ma'aunin shi ne yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama biyayya malai yace shi yasa ubangiji ya faɗi wannan aya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ma'ana yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyah zai ku samu sama da abin da kuke so na soyayyar sa da kuke yi wa huwa a'zamu min al-awwal wato abinda za ku samu na san Allah ya fi ku abinda za ku yi masa na soyayya kamar kala ba'd al-ulama al-hukama kamar yanda wasu daga cikin malamai masu hikima suke cewa laysa sha'nu an tuhibba innama sha'nu an tuhabba wato maganar ba kaso bane maganar asoka ita ce magana wato kace ina san Allah wannan ba ita ce maganar ba a Allah ya ce ina san ka wannan ita ce maganar don ka samu soyayyar Allah to an gama komai ko ka fito ka faɗa kace ina san Allah ko baka faɗa ba indai har Allah ya ce yana san ka to an gama magana kuma amma dan ka faɗi kana san Allah kawai kai ta cika baki da wannan ba ita wannan kowa ma zai iya yahudu da nasara ma sun yi wannan الحسن البصري وغيره من السلف da wasu daga cikin magabata suna cewa za'aba qaumun annahum yuhibbuna Allah wasu mutane sun riya cewa suna san Allah fattalahum Allah bi hadhihi al-aya sai ubangiji ya jarrabe su da wannan aya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kace in har kuna san Allah to ku bi ni Allah zai so ku فبين سبحانه ان محبه الله توجب اتباع الرسول مالايتي ان الله ياي بيانن cewا san Allah yana wajabta biwa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya wa anna ittiba'ar rasul yujibu mahabbata Allah lil 'abd sannan yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya yana wato wajabta ubangiji ya so bawansa ibnu taymiya ya kwararo magana akan mahabbatullah a matsayinta na jigo daga cikin jigogi na ainihin a'malul qulub ayyukan zukata sannan kuma waɗanda suke mabiya tafarkin sufanci suna gina ayyukan su da maganganun su akan batun mahabbatullah akan batun mahabba wato san Allah har ta kai suna ganin cewa san Allah din nan shine kadai wato abinda suke bautar Allah saboda shi ba su da alaka da san aljanna ko tsoron wuta kamar yadda Ibn Taymiyyah zai mana wannan bayanin to da haka suna duk suna daukan abinda suke yi da zikirin da suke yi da sunna da na bid'a da raye-rayen da suke yi da waƙe-waƙen da suke yi da zuhudin da suke yi da wara'un da suke yi da duk abin da suke yi suna yin shi ne don su samu mahabbatullah don su samu san Allah don su tabbatar wa da Allah cewa suna san shi shi ne na Ibnu Taymiyyah yake ƙarin bayani cewa to indai kuna san Allah to ku nemi yadda ake san Allah cikin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna san shi ga Allah yaya ya nuna wa sahabbansu su so Allah dan duk abin da za ka yi na san Allah bai kai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ba duk abinda za ka yi na nuna kana san Allah bai kai wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ba to kaga idan har da gaske din kana san Allah to sai ka lalube ya ake san Allah cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin sahabbansa da tabi'ai in kuma ka kirkiro taka hanyar to nan ka bar abinda yake hakikanin san Allah don ka bar bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kai anan baka bi manzon Allah din ba ka bar abin da yazo da shi, to kaga ashe batun kana san Allah ba bai taso ba, koda kuwa zaka yi ta fadar wannan, koda zaka yi ta rubuta rubuta, koda zaka kwana kana kururuwa, kana cewa kai masoyin Allah ne, in har ba zaka lalubi san Allah dinka a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ba Allah kake so ba. To wannan shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa wa hadhihi mahabbatun imtahana Allah biha ahla da'wa mahabbatillah, wannan soyayya ce da Allah ya jarrabi masu cika bakin suna san Allah. Fa inna hadha al-baba, wannan babi wato wannan mas'ala ta ina san Allah, yaftaru fiha ad-da'awa ko taftaru fiha ad-da'awa, cika baki yayyawa a cikin ta, wal ishtibahu da rudani, saboda haka kowa sai ya fito ya rika yin abin da ya ga dama ya ce kuma wannan shi ne san Allah, ya rika kirkiro bid'o'i, yana kirkiro wasu hanyoyi sababbi ba na manzo sallallahu alaihi wasallam ba, da wasu ayyuka da wasu zikirori da wasu wuridai, yana ba wa mutane ya ce kuma saboda san Allah yake yin wannan, saboda ya sa wa mutane jin girman Allah a zuciyarsu ko ya kusantar da su zuwa ga Allah. Zaka mutane sun yi ta da'awa iri-iri a wannan babin, mutum sai ya ce shi masoyin Allah ne, don haka shi babu wani abu a zuciyarsa sai san Allah. Kamar yadda aka tambayi Rabi'atul Adawiyya, mun ta magana ta nan, wacce ana jingina mata wasu maganganu da dama waɗanda ba su da kyau, sawa'u in ta faɗa abin da ta yi muni, in ba ta faɗa ba to abin dai da aka yi kai to aka jingina mata ba ya da kyau. Kamar an tambaye ta aka ce da ita, shin kina kin shaidan, wato shin kina jin a zuciyarki kina kin shaidan, sai ta ce hubbi lillahi lam yasruk fi qalbi karahiyatan li ghairi, san da nake wa Allah ya cika zuciyata, bai bar wani gurin da kuma zan sa kin wani a ciki ba. Ce irin magana ce wannan, wato san ta da take wa Allah ya mamaye farfajiyar sararin samaniyar zuciyarsa duka, wato babu kuma inda za ta soka kin wani a ciki, don haka ita ba ta jin tana kin shaidan, tunda ita Allah take so. To kaga irin wannan ai akwai rudani, shi yasa Ibn Taymiyyah yake wannan babin an cika maganganu a ciki na cika baki da kuma rudani, ka ce kai zuciyarka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai nuna kiyayya saka shaidan ba, ba shi ya koyar da mu neman wato tsari daga shaidan, alqur'ani ya cika da la'antar shaidan. To idan har san Allah zai sa ka ji baka jin kin shaidan, to dan me wannan zai, sai a ce kawai ku so Allah, amma saboda ajiyar mutum cikin rudani sai aka faɗi wannan. Ta ga wasu suna wani yana kama ƴaƴansa yana sumbatansu yana shafa musu kai, shi ne take mamaki wai wannan har akwai son wani a cikin zuciyarsa banda Allah, wato uba ne yake nuna son yaran ɗansa, sai take mamaki wai akwai wani guri kuma da zai so wani ba Allah ba a cikin zuciyarsa. Ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna son shi ga jikokinsa, ya nuna son shi ga ƴaƴansa, ya nuna son shi ga Fatima, ya nuna son shi ga Aisha. An tambaye shi a cikin mata ba kafi so, yace Aisha, yana son Aisha, yana son Sayyidina Abubakar, yana son Muminai, wanda ya nuna yayi shirka, ko kuma a ita yadda take jin san da take yi wa Allah yafi yadda manzo Allah yake jin san da yake wa Allah. Ko dai ta dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shirka tunda ya so wasu tare da yana son Allah, ya ce yana son Aisha, ayyun nasi ahabbu ilayka, qala Aisha, qala min ar-rijal, qila min ar-rijal, qala abuha, qala thumma man, qala Umar. Kaga ya nuna yana son wasu mutane, ya nuna yana son wasu nau'uka na abinci, ya nuna yana son wasu nau'uka na sutura. Shin wanda yana nuna kenan yayi shirka? In kuma a'a an yarda ba shirka bane, amma idan so ya ma mai zuciya ba a jin ana son wani sai ba Allah ba a zuciya, to ya nuna kenan ita tunda son ya mamaye zuciyar ta ta gaba daya, shin tafi manzo Allah kenan san Allah, tunda shi ya nuna yana son wasu mutane. To kaga wannan tafarki ne da ya kauce wa tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, jin kana san Allah ba zai hana ku kaso wani ba, illa iyaka ka fifita san Allah da manzonsa sama da yadda kake son komai. Wannan shi ne abin da musulunci ya zo da shi. Musulunci bai hana ka kaso wani abu ba, amma kada ka fifita san abinda kake so ba sama da san Allah da manzansa. Shi yasa ko ayar Qur'ani ta ce ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi hatta akuna ahabba ilayhi. Kaga an zo da af'alu tabdil, kana san wannan kana san, amma san Allah da manzansa su fi karfi ko ya fi karfi a zuciyarka sama da yadda zaka so wannan Allah. Yadan duk san da ya ci karo da san Allah da manzansa zaka watsar da shi, shi ne abin da aka bukata. To kaga wannan da awace da cika baki har ma ta kai ana wasu maganganu na cewa su suna bautar Allah kawai dan san shi, lil hubbil mujarradi, dan wato tsantsar san a gwaran san suke bauta masa. Zaka babu ruwansu da aljannarsa, ko yayi aljanna ko kai yayi aljanna su duk bai dame su ba, ba ta tsoron wutarsa ko ya firgitar ya tsoratar da wutarsa ko kai ya tsoratar wanda shi ta shafa su ba ruwansu da wannan, in dan azaba su ce to ya azabta su, in dan aljanna sani to ba ta su. To kaga wannan ba girmama Allah bane, wannan izgili ne ga Ubangiji, ba kuma san Allah bane. Ubangiji ya yi aljannan nan kuma ya zuga halittunsa cewa maza su yi rige su yi tsere wajen neman aljanna. Wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ku yi gaggawa zuwa ga aljanna, ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga Ubangijin ku, da kuma aljanna wacce fadinta fadin sammai da ƙasa an tanade ta domin masu sakawa. Ubangiji ya ce sari'u, kai ka ce ba zan yi ba inda wannan ne, ba inda zan yi. وسابقوا الى مغفره من ربكم وسابقوا الى مغفره. Ubangiji yace ku yi tsere ku yi gasa zuwa ga wata gafara da wata aljanna wacce fadin ta gaba fadin sama da ƙasa wacce aka tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa. Ubangiji yace wannan falalar Ubangiji ce da yake ba wanda ya so, kuma Ubangiji shi ne ma'abocin falala mai girma. Sai ka ce wannan falalar kai bata sha kanka ba, bata dame ka ba, wannan ba girmama Allah kai ba, kamar bako ne kai bako ne ka hada masa kayan abinci iri na girmamawa, kawai yace ni ban ka dauke kanka ba nan, ni kawai na zo gunka ne. Wannan aikin mutunci, don ka zo gunsa tunda dai har ya girmama ka, sai ka karba abin da ya baka, ka sha ruwansa, ka ci abincinsa, ko da ka ci abinci a wani guri sai kai kokari dai ka nuna masa ka ji dadi da abin da ya maka na karrama, sai ka ce akai kwashi kayanka, ni kawai fa dan kai na zo bana bukatar komai naka. Sai to rigima ka zuke, indai ka zo da niyyar tawajjudi da soyayya da abin da ai ya kamata ka ci abinci da. To haka annabawan Allah duka suna san aljanna. Annabi Ibrahim shine imamul hudafa, amma me yake ta waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Ubangiji ka sanya ni cikin waɗanda za su gaji shiga aljanna. Annabi Ibrahim, ku suna da awar sun fi Annabi Ibrahim san Allah. Shin Annabi Ibrahim baya san Allah da ya ce a gadar da shi aljanna? Yana san Allah. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana san aljanna. A lokacin da abin da ya faru tsakanin Mu'adh ibn Jabal da wani matashi, har matashin nan ya kawo ƙaran sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, kai a sallah me kake yi? Yace zan karanta Fatiha, zan yi addu'a in roki Allah aljanna in nemi tsaransa daga wuta. Walakin la uhsinu dandanataka wa dandanata Mu'adh. Amma ban san kai me kake faɗa ba lokacin da kake addu'a, motsa bakin da kake, me kake cewa kai da ni ban iya ba. Annabi me yace masa? Yace haula halu dandin. Mu ma da kaga muna motsa baki din muna wannan abin muke roka. Shi kansa Annabi yana roƙon aljanna, ya koyar da mu. Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannam wa a'udhuka min azabil qabr wa a'udhuka min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhuka min fitnatil masih ad-dajjal. Addu'a ce da ya koya wa duk wani masallaci kafin ya yi sallama a tahiyar sa ya fada, a ciki har da neman tsari daga azabar jahannam. Wani ya zo ya ce shi dan azabar jahannam a azabta shi din, shi ba ruwansa da wannan. Wannan gatsali ne ga Ubangiji, ba girma ba Ubangiji bane, ba kuma alamar kana son Ubangiji bane ka faɗi irin wannan magana. Waɗanda suke magabata na ƙwarai ba su bauta wa Allah da irin wannan siga ba. Shi yasa malam yace wali hadha yurwa an bin nun al misri annahum kanu takallamu fi mas'alati al mahabbati indahu wa su saboda haka ake roitowa daga zunnun al misri. Zunnun al misri ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shahara da zuhudu da ibada da ake dingina tafarkin sufanci zuwa gare shi. Ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 246 wato a cikin ƙarni na uku. Shi wannan zunnun al-misri wasu ce sunan shi Thauban ibn Ibrahim, wasu ce sunan shi Al-Fayl ibn Ibrahim, yana ɗaya daga cikin masu wara. Babu mai fitar da ƙauna daga rabar Ubangiji sai ɓatattu. Innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qawm al-kafir. Babu mai fitar da tsammani daga samun rahmar Ubangiji sai waɗanda suka kafirta. Wanda suka kafirta kam sun yarda cewa sun kafirta babu abin da za su fara a cikin rahama. To kaga mumini bai kamata ya zan yana da wannan sifa ba. Shi yasa yace wa man abadahu bil khawf wahdahu fa huwa haruri, wanda duk zai bauta wa Allah da kawai tsoro shi kadai to wannan haruri ne. Haruriyu su ne kawarijawa waɗanda suka yi rigima da Sayyidina Ali, suka yi rigima da sahabban da suke tare da shi, suka ƙaurace, suka koma bayan gari, suka kafa sansaninsu suna firgita da tsorata musulmi. Yana daga cikin aƙidarsu duk ma wanda yake kabira kawai wuta zai tafi, kuma in ya tafi ya shiga wuta har abada ba zai fito ba. Suna kafarta duk wani mai saɓo mai zunubi. Da haka su a duk maganganunsu babu abin da suka sa gaba illa firgitarwa da tsoratarwa da kai mutane wuta. Bukatarsu kawai a ce ɗan wuta ne. Za ka shi kullum kawai da ya ga mai saƙo maimakon ya yi masa wa'azi ya ƙoƙarin ya nuna masa ya daina ya da a kawai zai masa hukunci da cewa kai kafiri ne. Za ka tsakaninmu da kai sai takobi. Za ka su da sauran mumine ba zaman lafiya, da sauran masu mulki ba zaman lafiya. Babu wata hanya da suka sani sai hanyar bindiga da takobi da kisa da zubar da jini da kuma hukuntawa kowa kafirci. To kaga waɗannan babu abin da su ba to maganar rahama da tausayi da tausasawa da hikima da wayo duk babu a zuciyarsu. Haka su kullum suka zo suna magana maganar wuta suke da azaba da kafirci da jahannama da sauransu. Babu maganar a gaya wa mutane a tsoranta a nuna musu rahamar Allah a faɗaitar da su rahamar Ubangiji. Babu wannan a tare da su. Kullum ka gansu idanunsu jajawar suna buzurai ba murmushi. Wannan ba ta daga cikin hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Ka bauta wa Allah tare da sanya kwaɗayin rahama a cikin zukatan mutane, tare da sassauta harshe lokacin da kake magana, tare da ƙoƙarin nuna wa mutane alheri kake son su da shi, ba kawai bala'i kake so ba da tashin hankali da rigingi da zubar da jini. Wannan ita ce na farki na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Sai man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruri. Sannan wa man abadahu bil raja'i wahdahu fa huwa murji'i. Wanda zai bauta wa Allah ta hanyar wato fata kawai, shi kullum maganar sa rahama kai rahamar Ubangiji ai tayar wasu komai. Yana saɓo ce kai rahamar Ubangiji ai tayar wasu komai. Tayar wasu komai amma kuma ai bai ce kai saɓo ba, shi ana ka kai saɓo. Ya ce wa rahmati wasi at kulli shay'in sai ce min fa sa aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Ubangiji ta zai rubuta ta ga masu takawa, ba ta zai rubuta ta ga masu saban Allah ba. In banda mai alburda waye ne ce za a bawa yawan saban ka yawan rahamar da zaka samu? Sai mai alburda shi ne yake cewa wa inna rahmata rabbi hina yasimuha la'alla rahmata rabbi hina yasimuha ta'ti ala hasabi al'isyani fi al-qatl. La'alla rahamar Ubangiji yayin da zai raba ta to gwargwadon saban ka gwargwadon rahamar ka. Kaga wanda ya fitilin saɓo ya fitilin rahama, wanda ya saɓo kaɗan rahama kaɗan. Kaga wannan magana ba da kaji magana ce ta maroƙi ba magana ce ta malami ba. Saboda haka ana son bawa ya haɗa tsakanin al-khawf war raja, kamar yadda Al-Qur'ani ya riƙa haɗo su a guri guda. Kada ya zamana ko da yaushe maganar tsoratarwa ne, ba kuma maganar sawa mutane raja a zuciyarsu. Kada ya zama koyaushe kawai taɓis-taɓis, kawai addinin kamar ka bayyana shi kamar wata, komai aka kace ba komai ba komai ba komai ba komai. Allah zai gafarta ba komai. To sai zama kuma kayan mai da addinin abun wasa. Bawa ya daina jin wato zullul ubudiyya tare da shi. Yana da kyau bawa kullum ya rika jin shi bawan Allah ne. Don haka dokar Allah zai bi. Ba kawai ka rika duba me yake so ka gaya masa ba, shikenan ka gaya masa. Kamar da wani malami yake cewa in aka mun fatawa ina duba in ga yanayin wanda ya mun fatawa me suke so, me ake yi a garin su sai in musu fatawa daidai abin da ya dace da garin su. Allah ya ji ɗansa ya rasu. Kaga wannan ba magana ce ta malami ba, ya zama da musuluncin ko ya yi aljanna ko kai ya yi aljanna su duk bai dame su ba. Ba ta tsoron wutarsa ko ya firgitar ya tsoratar da wutarsa ko kai ya tsoratar wanda shi ta shafa su ba ruwansu da wannan. In dan azabar su ce to ya azabta su. In dan aljanna ta ne to ba ta su. Kaga wannan ba girma ba Allah ba ne. Wannan izgili ne ga Ubangiji ba kuma san Allah ba ne. Ubangiji ya yi aljannan nan kuma ya zuga halittunsa cewa maza su yi rige su yi tsere wajen neman aljanna. Wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ku yi gaggawa zuwa ga aljanna, ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga Ubangijin ku da kuma aljanna wacce fadinta fadin sammai da ƙasa. An tanade ta domin masu takawa. Ubangiji ya ce sari'u, kai ka ce ba zan yi ba indan wannan ne ba inda zan yi. Wa sabiqu ila magfiratin min rabbikum, wa sabiqu ila magfiratin. Ubangiji ya ce ku yi tsere, ku yi gasa zuwa ga wata gafara da wata aljanna wacce fadin ta gaba fadin sama da ƙasa. Wacce aka tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa. Ubangiji ya ce wannan falalar Ubangiji ce da yake ba ma wanda ya so, kuma Ubangiji shi ne ma'abocin falala mai girma. Sai ka ce wannan falalar kai bata sha kanka ba, bata dame ka ba, wannan ba girma ma Allah kai ba. Kamar baƙo ne ka yi baƙo ne ka haɗa masa kayan abinci iri-iri na girmamawa, kawai ya ce ni fa ka ɗauki kanka ba na su. Ni kawai na zo gunka ne. Wanda ake mutunci don ka zo gunsa tun da dai har ya girma ma ka sai ka karɓi abin da ya baka, ka sha ruwansa, ka ci abincinsa, ko da ka ci abinci a wani guri sai ka yi ƙoƙari dai ka nuna masa ka ji daɗi da abin da ya maka na karrama. Sai ka ce akai kwashi kayanka, ni kawai fa dan kai na zo ba na buƙatar komai naka. Sai to rigima ka zuke dai ka zo da niyyar tawadduji da soyayya da abin da ai ya kamata ka ci abinci na. To haka annabawan Allah duka suna san aljanna. Annabi Ibrahim shine imamul hudafa, amma me yake ta waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Ubangiji ka sanya ni cikin waɗanda za su gaji shiga aljanna. Annabi Ibrahim, ku suna da awar sun fi Annabi Ibrahim san Allah ne. Shin Annabi Ibrahim baya san Allah da ya ce a gadar da shi aljanna? Yana san Allah. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana san aljanna. A lokacin da abin da ya faru tsakanin Mu'adh ibn Jabal da wani matashi, har matashin nan ya kawo karan sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, kai a sallah me kake yi? Yace zan karanta Fatiha, zan yi addu'a in roki Allah aljanna in dai mutsaransa daga wuta. Walakin la uhsinu dandanataka wa dandanata Mu'adh. Amma ban san kai me kake faɗa ba lokacin da kake addu'a, motsa bakin da kake me kake cewa kai da ni ba kiya ba. Annabi me yace masa? Yace haula halu dandin. Mu ma da kaga muna motsa baki din muna wannan abin muke roƙa. Shi kansa Annabi yana roƙon aljanna. Ya koyar da mu اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم وأعوذك من عذاب القبر وأعوذك من فتنة المحيا والممات وأعوذك من فتنة المسيح الدجال. الدعاء شيء ده كويه وطول لما صلى شيء كافي يسلم على تهيئة سيفه. أتيك هذا نيمان أريد عذاب جهنم. وأنا أقول شيء شيء دم عذاب جهنم عذاب كاشد. شيء ده وين كده ولا؟ وأنا جت عليه نجا أبنجي. Ba girma ba Ubangiji bane, ba kuma alamar kana son Ubangiji bane ka faɗi wannan magana. Waɗanda suke magabata na ƙwarai ba su bauta wa Allah da irin wannan siga ba. Shi yasa malai yace wali hadha yurwa an dinnunil misri annahum kanu takallamu fi mas'alati al-mahabbati indahu wato saboda haka ake rawaitowa daga zinnunin misri zinnunin misri ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shahara da zuhudu da ibada da ake jingina tafarkin sufanci zuwa gare shi ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 246 wato cikin karni na uku shi wannan zinnunin misri wasu ce sunan shi Thawban ibn Ibrahim wasu ce sunan shi Al-Fayyib ibn Ibrahim yana ɗaya daga cikin masu wara wato da tsantseni da gudun duniya da zuhudu da tsoron Allah da sauransu yana daga cikin maganganunsa yana cewa min alamati mahabbatillahi azza wa jalla mutaba'ati habibillah sallallahu alaihi wa sallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunani zunnun al-misri yana cewa yana daga cikin alamomin san Allah mai girma da buwaya biyayya ga masoyin Allah sallallahu alaihi wasallama wajen halayensa da ayyukansa da umarninsa da sunnarsa ta haka ana jingina masa wato abin da ya shafi sufanci amma yana da maganganu masu kyau waɗanda suke nuna cewa shi yana bin tafarki ne na sunna yana ƙoƙarin kwatanta tafarki na sunna cikin abin da yake faɗa ko yake aikatawa annahum almajaransa ko a bisa wato yare na sufayi a ce muridansa takallamu fi mas'alati almahabbati indahu sun rika magana akan mas'alar son Allah a gabansa faqala sai yace uskutu an hadhihi almas'ala ku daina tattauna wannan mas'ala ku yi shiru ku daina tattauna wannan mas'ala la'alla tasma'aha an-nufusu fatad'iha dan kada wasu mutane suje kuna maganar nan su ma su rika da'awar sannan shi za su rika da'awar su ma fa suna san Allah saboda haka suna bautar Allah ne a bisa san shi kawai don har ma yake rera wasu baitoci al-khawfu awla bil musu'i idza ta'allaha wal huzn wal hubb yajmulu bit taqa wal hubb yajmulu bit taqi wa bin naqi min ad-dharar فإن يكتوى أذكتوا عن هذه المسألة لألا تسمعها النفوس فتدعيها فبين وانما قنا كدا وسسوا ما سجي سلك دعوانسوا ما سنأسان الله وقال بعضهم وندق شكيم مقباتا شين مكحول ابن مكحول أبو عبد الله الشامي شكيم مجمع لما متانا الشام هذا ما ننسى ينا شوى من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق wanda zai bauta wa Allah da so shi kadai wannan zindiki ne wa man abadahu bil khawf wahdahu fa huwa haruri wanda kuma zai bauta wa Allah da tsoro shi kadai to wannan khawariji ne wa man abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji'un wanda kuma zai bauta masa da ta tsammani kawai to wannan murji'i ne wa man abadahu bil hubb wal khawf wal raja'i wanda zai bauta wa Allah da so da tsoro da kyakkyawan fata fa huwa mu'minun wahid wannan shine mu'mini ne kadai ta Allah man abada Allah bil hubb wanda zai bauta wa Allah da so wahdahu shi kadai wato kawai yace shi yana bauta wa Allah kawai dan Allah Allah ne kawai amma dan batun aljanna dan batun wuta wanda ba su sha kansa ba wato kamar yanda wanda ga cikin su yake cewa ya ubangiji in kuntu abadtuka khawfan min narika fa'adzibni biha wa in kuntu abadtuka raghbatan fi jannatika fahrimni minha ya Allah idan na bauta maka ne dan jin tsoron wutarka to ka azabtar da ni da ita in kuma na bauta maka ne dan kwadayin aljannaka to ka hana ni ibnu taymiya yake cewa waɗannan masu suka bakin cewa Allah ya musu azaba ko a nan duniya ya ɗanɗana musu azaba su za su sadaukar da san gaba ɗaya a kan su samu fansa a take su ka ji yana ya ubangiji ina san ka ba da lafiya kaga a nan ya ba da san dan a bashi lafiya azabar duniya kenan bare kuma azabar lahira mun sha faɗar ƙissar sannun al-misri a nan wanda yake cewa shi idan ya samu san ubangiji to shikenan duk ma abinda za a yi duk ma abinda za a jarrabe shi a jarrabe shi da shi karshe ubangiji ya jarrabe shi ya hada shi mutsari mutsari abinda yake yi kullum aka rike fitsari ya rika yawo yana bin makarantun allo da yara kanana yana cewa ido da an bukum al-kazzab ku yi wa babanku makayyacin nan addu'a wato yayi ƙarya cewa zai iya jure azabar Allah gashi ta duniya ya kasa jurewa sannan ta duniya ce ko azabar duniya ubangiji ya jarrabe su kai ko yunwa ya bar su ya hana su ci da sha sai sun dawo suna ya ubangiji a dalilin sanda muke maka ka ba mu lafiya kaga anan ya miƙa san yana neman lafiya da shi saboda yana son zatin Allah wannan ba hanya ce ta mu'mini ba hanya ce ta zanadiƙa domin ta farki ne da zai sa mutum ya saki layi ya saki hanyar manzo sallallahu alaihi wa sallama ko ma ya kyamaci hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama domin wannan irin maganganu shi ya sa har suka rika ganin cewa ma addinin da mutane ke yi wanda suke bin tafarkin doren tafarkin alkur'ani da sunna kawai addinin wasu gobaye ne wasu jahilai waɗanda ba su san hakikanin tauhidi ba saboda kan an ga kana sallah kana azumi kana tsoron Allah a rigar kuma ba ta lokaci kake dan baka gane sirrin bane sai sa duk kake waɗannan abubuwa alama kana cikin azaba na rashin tauhidi tauhidi shine kasancewa duk waɗannan abubuwan ba ma zai kai su ba to kaga hanyar zandaka kenan hanyar zindiƙanci kenan a rika ganin cewa wanda zai bauta wa Allah dan yana tsoron wuta ko dan yana fatan aljanna a rika ganin shi cewa kamar yana bauta gunki kamar yadda wani yake cewa ya'buduna Allah lillaza ko ya'buduna Allah khawfan lillaza sallaza kad abadu la rabbana suna bauta wa Allah dan suna jin tsoron wutan lazza to lazza din suka bauta ba Allah kaga ka ce wanda yake jin bautar Allah da yana tsoron wuta wutar ya bauta wa ba abin nan ba Allah ba ولدار الخلد صلوا لا له شبه قوم يعبدون الوثن كفنا ين صلى ne dan su samu aljanna sai da masu bautar gunki duk dai ka duba wannan magana shibha qawmin ya'budun al-wathana da su da masu bautar gunki sun yi kama saboda sun bauta wa Allah dan su samu gidan aljanna wanda kuma wannan ita ce tafarkin annabawa duka annabawan da ubangiji ya zana yake cewa innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in suna gaggawa cikin aikin alkhairi kuma suna kiran mu suna bauta mana raghaban da kwadayin abinda muka tada da na rahama wa rahaban da kuma tsoran abinda muka tada da na azaba haka ubangiji ya sifanta annabawa annabi ibrahim annabi yahya annabi zakariya annabi nuh annabi lut yace duk kuna yin wannan ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabahu inna 'adaba rabbika kana mahzura ubangiji yace wadannan da suke kira suna bauta musu suna kiran su wato annabawa da mala'iku suna yabtaghuna ila rabbihim alwasilata neman abin da zai kusantar da su da zuwa ga ubangijinsu suke yi ibada suke yi domin su samu kusancin ubangijinsu ayyuhum aqrab cikin su ya fi kusa ubangiji ce wa yarjuna rahmata suna fatan samun rahmar ubangiji wa yakhafuna azaba suna kuma tsoron azabar ubangiji kaga ubangiji sun banta suna fatan rahmarsa suna kuma tsoron azaba annabawa mala'iku amma wani ya zai ce a shi ya fi ƙarfin wannan kaga ke da ya fi annabawa ya fi mala'ikun Allah wannan magana da yajinta ka san ba magana ce ta nuniri ba haka nan ubangiji ya sifanta bayansa ta tajafa junubuhum alal madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun suna nesa da jikkunansu daga guraren kwanciya wato suna yawan kiyamul layli suna bautawa ubangijinsu khawfan wa tama'a suna masu tsoron azabar Allah suna kuma kwadayin rahamarsa to haka ubangiji ya nuna cewa bawa ya bauta wa Allah tare da fatan samun rahama da kuma wato tsoron
azaba
ba a so ka raba kabautar Allah da tsoron shi kadai in kawai tsoron ka sa a zuciya to sai ya sa maka ya azu ka zama kawai kullum a firgice kake ji kake kawai Allah ba zai gafarta maka ba ji kake kawai ba za ka samu rahaman nan ba ji kake kawai addinin nan ya fi ƙarfinka kai dai in dai wannan addinin haka za a yi a shiga aljanna kai kawai ka haƙura akwai waɗanda suna yankewa kansu irin wannan hukuncin ce gaskiya shi dai ya san gaskiya ga wuya Allah ya sace idan haka ya haƙura don haka zai ci gaba da kasuɓararsa da kasu abin da ya ga dama akwai waɗanda sukan furta wannan ke sun san gaskiya ba za su shiga aljanna don haka in kana musu ma wa'azi su ce ka daina mu mun san sai mun shiga to kaga wannan alkhawf wannan tsoron ya mamaye zuciyarsu ta yadda sun fitar da rai shi yasa babu wanda zaka ga ya fitar da rai irin wanda sai batacci wa man yaqnutu min rahmatir rabbih illa dhalluna babu bai fitar da kauna daga rabar ubangiji sai batacci inna la ya'asu bir ruhillah illa alqawmul kafir babu bai fitar da tsammani daga samun rabar ubangiji sai wanda suka kafirta wanda suka kafirta kam sun yarda cewa sun kafirta babu babu da wasu sare a cikin rabar to kaga mumin ne bai kamata ya zan yana da wannan sifa ba shi yasa yace wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruri wanda duk zai bauta wa Allah da kawai tsoro shi kadai to wannan haruri ne haruri ne sune khawarijawa waɗanda suka yi rigima da sayyidina Ali suka yi rigima da sahabban da suke tare da shi suka kaurace su koma bayan gari suka kafa sansanin su suna firgita da tsorata musulmi yana daga cikin aqidar su duk ma wanda yake kabira kawai wuta zai tafi kuma in ya tafi ya shiga wuta har abada ba zai fito ba suna kafirta duk wani mai sako da zunubi da haka su a duk maganganun su babu abinda suka sa gaba illa firgitarwa da tsoratarwa da kai mutane wuta bukatar su kawai a ce dan mutum dan wuta ne da haka shi kullum kawai da ya ga mai sako maimakon ya masa wa'azi ya kokarin ya nuna masa ya daina idan a kawai zai masa hukunci da cewa kai kafiri ne don haka tsakaninmu da kai sai takobi don haka su da sauran mu'mini ba zaman lafiya da sauran masu mulki ba zaman lafiya babu wata hanya da suka sani sai hanyar bindiga da takobi da kisa da zubar da jini da kuma hukunta wa kowa kafirci to kaga waɗannan babu abinda su bato maganar rahama da tausayi da tausasawa da hikima da wayi duk babu a zuciyarsu haka su kullum suka zo suna magana wuta suke da azaba da kafirci da jahannama da sauransu babu maganar a gaya wa mutane a tsorata a nuna musu rahamar Allah a faɗaitar da su rahamar ubangiji babu wannan a tare da su kullum gansu idanunsu jajawar suna guzurai ba murmushi wannan ba da cikin hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ka bauta wa Allah tare da sanya kwaɗayin rama a cikin zukatan mutane tare da sassauta harshe lokacin da kake magana tare da kokarin nuna wa mutane alheri kake son su da shi ba kawai bala'i kake so ba da tashin hankali da rigingimu da zubar da shi wannan ita ce na farki na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ce man abadahu bil khawfi wa dahu fa huwa haruri sannan wa man abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji'i wanda zai bauta wa Allah ta hanyar wato fata kawai shi kullum maganar sa na'ama kai ramar ubangiji ai ta yalwaci komai yana sabo ce kai ramar ubangiji ai ta yalwaci komai amma kuma ai mai ce kai sabo ba shi ana kai sabo ya ce wa rahmati wati at kulli shay'in sai ce ne fa aktubuha lil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayati rabbihim ubangiji cewa zai rubuta ta ga masu taƙawa ba cewa zai rubuta ta ga masu saɓon Allah ba in banda mai alburda waye ya ce za a ba wa yawan saɓon ka yawan rahamar da za ka samu sai da alburda shi ne yake cewa wa inna rahmata rabbi shi ne ya simuwa la'alla rahmata rabbi shi ne ya simuwa ta ce ala hasabin isyani fil qasami la'alla ramar ubangiji yayin da zai raba ta to gwagwadon saɓonka gwagwadon rahamar ka kaga wanda ya fitilin saɓo ya fitilin rahama wanda ya saɓo kaɗan rahama kaɗan kaga wannan magana ba ta da kaji magana ce ta maroƙi ba magana ce ta malami ba saboda haka ana san bawa ya hada tsakanin al-khawf war raja kamar yadda al-Qur'ani ya rika hado su a guri guda kada ya zama na kodai yaushe maganar tsoratarwa ne ba kuma maganar sawa mutane raja a zuciyarsu kada ya zama koyaushe kawai tabis-tabis kawai addinin kamar ka bayar da shi kamar wata komai aka kace ba komai ba komai ba komai ba komai Allah zai gafarta ba komai to sai zama kuma ka mai da addinin abun wata bawa ya rika daina jin wato zullul ubudiyya tare da shi yana da kyau bawa kulle ya rika jin shi bawan Allah ne don haka dokar Allah zai bi ba kawai ka rika duba me yake so ka gaya masa ba shikenan ka gaya masa kalau da wani malami yake cewa ni aka mun fatawa ina duba in ga yanayin wanda ya mun fatawa me suke so me ake yi a garin su sai musu fatawa daidai abin da ya dace da garin su Allah ya ji kansa ya rasu ka zama ba magana ce ta malami ba ya zama na musuluncin mutane yake bi da al'adun su ba al'adun su ne za su zo su bi musulunci ba ce idan mutanen turai ne suka mun magana akan aure ba waliyi mace ta je ta aurar da kanta sai in duba in ga a cikin mazhabobi akwai inda aka yadda ai aure ba waliyi in ga a hanafiya sun ce ba komai mace na iya aurar da kanta sai in musu fatawa kamar haka saboda ya dace da yanayin su idan ka je gari ka ga suna cin karnuka ka hana su cin karnuka ka bar su su yi musulunci su ci karnuka su tunda babu wani gaski kaɗaɗi da yake ka a ci kari to kane wannan sai zama shi musuluncin yana bin abin da kai kake so ne ba wai kai ne za ka dawo ka bi shi ba sai a duba a gane kuka fi so shikenan sai a dubo cikin maganganun malamai in wani ya dan yi sassauci ya dan saki layi ya dan saki ya koya yi tuntuban harshe sai a dauko da tuntuban harshe sai a muka fatawa da shi sai a zauna lafiya to duk wannan ba daidai ba ne wa man abadahu bil hubbi wal khawfi wal raja'i fa huwa mu'minun muwahhid wanda zai bauta wa Allah bil hubbi da sur wal raja'i da fata wannan shine mu'mini ne kadai ta Allah wannan al khawf wal raja su ne fukafukan da suke dauke da mu'mini da ibadarsa idan aka ce tsinko fitikansa ɗaya ya balle ka zama zai tashi ko ina ba to haka nan idan babu al-khawf aiki ba zai je ko ina ba in babu ar-raja aiki ba zai je ko ina ba dole sai an hada al-khawf wa ar-raja sannan kuma ra'sul amri shine muhabbatullah san Allah sai kuma fitikan wannan aiki naka sune al-khawf wa ar-raja dan haka batun abautawa Allah bil hubbil mujarrad wannan ba daidai ba ne shi ne abinda Ibn Taymiyyah zai ci gaba da bayani lokaci ya yi dole mu tsaya a nan ba dan Ibn Taymiyyah ya gama magana akan wannan daba ba kuma ya haƙuri Ibn Taymiyyah zai ci gaba da faɗaɗawa akan wannan daba saboda daba ce mai muhimmanci domin kamar yadda muka faɗa ibada duk gaba an gina ta ne akan al-mahabba sai dai an yi kuskure wajen fahimtar menene mahabba din shi ne Ibn Taymiyyah ya sa ya faɗaɗa magana akan wannan tushe kuma zai ci gaba da magana a kansa Allah maɗaukin sarki ya sa abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladansa abinda kuma kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.